Da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Yau 14 ga watan Mayu na shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin da muke magana kan zamantakewa a yau ma zamu ci gaba ne da maudu'in da muka fara a makon da ya gabata akan yadda wasu matan suke kashe ko musgunawa ƴaƴan abokan zaman su wanda wani lokacin har ya kai ga kisa.
Mace wata sa'i in za ta zo gidan miji, miji yakan auri bazawara. Wata sa'i tana zuwa da agola. Kuna ganin mijin yana takura mu agolan ko irin kafugun shi bai yi.
Da wuya gaskiya
kuna ganin yana yi. Bai yi.
Wakiliyarmu da ke Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna da wasu matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
Sannan zamu ji ta bakin Sheikh Saifuddin Yakubu Musa Katsina akan kishi a musulunci.
Sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafukan abokantaka na Facebook da Twitter.
Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A tambayar da muka muku a makon jiya a Facebook da Twitter, mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganinku kishi ne ko mugunta ke saka wasu matan kashe ƴaƴan kishiyoyinsu. Ga yadda ku amsa mana.
To saƙonmu na farko a cikin shirin yau daga Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fatiskum ne yace yau da gobe kuma mafi akasarin kashe ƴaƴan da ake yi din ma maza ne kuma ana kashe su ne idan har mahaifinsu yana da dukiya domin su abokan zaman mahaifiyarsu burin su shine za a ba su mai tsoka tunda su matan suka haifa amma abin dai kai bai yi ba.
Wai kana miji yafi miji
kyau.
Sai Shamsuddin Abdullahi Makani ke Rijau yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara yadda mace za ta rika kishin mijinta wato ta hanyar rubanya ayyukanta a gare shi kamar su kyautatawa, ladabi, biyayya da sauransu. Amman kisan ƴaƴan kishiyoyi da wasu mata ke yi tsabagen tsagwaron mugunta ce da kuma rashin imani kuma wannan wani babban al'amari ne da ya kamata mahukunta da kungiyoyin kare haƙƙin yara su shigo dumu-dumu a cikin lamarin wajen ganin an kama tare da kuma zartar da hukunci mai tsauri akan irin waɗannan matan marasa imani. Da fatan Allah ya bamu mata nagari.
To amin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace wannan ba kishi bane idan har abu uku suka haɗu a wuri ɗaya to suke haifar da hakan abubuwa ko su ne shine rashin hankali, rashin imani da kuma rashin ilimi. Matukar mace ta mallaki hankali, imani da ilimi to tunaninta ma ba zai taba bata tayi wannan kuskuren ba.
Sai Adamu M Aladambam yace salam filin yau da gobe. Wallahi ba kishi bane kawai hauka ne amma kuma ni ina ganin laifin mazan ne. Me yasa ba za su hukunta matar da ta wulakanta ƴaƴansu ba? Ni ina ganin idan ana hukunta su to za su shiga hankalin su.
To sai kuma sakon Lawali Manchester Kamba yace hakika akwai abubuwa uku da ke kawo irin wannan babban al'amari na daya dai akwai jahilci, biyu tsantsar mugunta, sai na uku shine kishi wanda duk waɗannan abubuwa ina ga idan akwai ilimi da cikakkiyar tarbiyya ba za su faru ba.
Sai Edward Joshua Mallo yace yau da gobe kun kawo babban abin tattaunawa a yau. Ni kam a gani na kishi ne ke kawo irin wannan aika-aika a gun mata domin neman ko za a bar masa mazan in kishiyar ta rasa ƴaƴanta. Allah ka magance irin wannan hali a gun mata.
Amin. Sai kuma sakon Bashir Kansila mai tukunya dirin yace salam yau da gobe masu gabatar da shirin yau da gobe ko shakka babu kishi ne ke sanya wasu matan na kashe ƴaƴan kishiyoyin nasu musamman waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba tsawon zaman da suka yi da mijinta. Kwatsam a ce an yo mata kishiya daga baya ta zo Allah ya bata haihuwa kuma ɗa namiji domin ni ga naune ba jiyau ba. Akwai wata mata da ta kashe ɗan kishiyarta sakamakon ita Allah bai bata haihuwa ba. Allah ya kyauta amin.
To amin to wannan da wa take kenan da wanda bai bata haihuwa ba
ko da kanta take ba
to Allah ya sauke.
Amin.
To idan muka koma shafin mu na Twitter @sadiq_shafiu yace Shafiu yace wannan ai bai kama da kishi ba kawai mugunta ce da kuma son duniya. Allah ya shirye mu amin.
Sai kuma sakon @boda in kaibo yace yau da gobe kishi anan sai dai mugunta da zalunci da rashin sanin girman laifin kisan rai da bata aikata laifin kisan ba. Ya kamata kuwa mu mazan har matan mu ji tsoron Allah domin akwai ranar sakamako.
Sai @Musa Sale Ahmad Tu yace jahilci ne kawai na rashin sanin makoman ƙarshe.
Sai kuma Hon Aliu 33 yace tsabagin kishi ne.
Sai Abubakar 101109 yace mugunta ce da rashin ilimi. Rashin imani
kai. Sai kuma Adnasiru Jibrin SA1 yace ni dai a gani na kishi ne saboda matan a ganin su kada abokiyar zaman tasu watan wajen zama ta samu wajen zama da dai sauransu.
@Shamsu_Mansur yace hakika akan kishi babu abinda mata ba za su iya yi ba.
Shi kuma @Dambe 1009 yace rashin imani da tsoron Allah ne da rabon zuwa jahannama ikon Allah.
To sai @Musa Hadarin Asuba yace yau da gobe sai Allah shakka babu batun kisan ƴaƴan kishiya da wasu mata ke yi wallahi rashin ilimin islamiyya ne domin duk wanda ta yi karatun addini to ba za ta taba yin kisan kai ba. Nagode.
Sai kuma @Abba scheduled i1 yace yau da gobe ikon Allah tsantsan gwarma watan tsuntsun zafin kishi da rashin imani shine jagaban wajen aikata irin waɗannan.
To sai daga ƙarshe @Bodam_Hassan yace yau da gobe a gani na wannan tsantsan rashin imani ne da tsantsan jahilci ke sanya wasu mata su azabtar da ƴaƴan kishiyoyinsu wani sa'in ma har ta kai ga rasa rai. Allah kada ka ba mu irin waɗannan mata yau.
To madalla, to yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe mu ji ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim da wasu malamai wanda muka fara ji a makon jiya da ya wuce inda muka tsaya inda Binta take tambayar su watan sabon tsarin musgunawar da ta fito yanzu.
Kin sauko Hafsat wannan shine ake ce ma rashin sani Usman a makon da ya wuce ya alƙawarin zai bamu wani labari kin ga Allah bai yi wannan makon yana nan ma
ikon Allah. To ai sai ki mai da gurbin ki bamu labarin.
Ai ban san labarin ba.
Ai to.
To abin kashewan suke yi gaba daya kuma za ku ga wani.
To abin da ke faruwa duk lokacin da mutum ke wani abu wanda ba daidai ba sai ya zama an sa mai ido ko kuma wanda ya kamata su tsaya su bi ma wannan haƙƙinsa sai suka shiru. Sai ba su ba to ba ka tunanin fa cewa wannan abin zai tsaya ne a zai ci gaba ne in ana mataki na ɗaya ne za a je na biyu da haka har za a kai mataki na 12 kuma kafin a zo a ce za a yi gyara a cikin wannan abin
ai abin ya baci
to shi sani nake ganin baya ga miji ko mu ce shi mai gida ko kuma uwar gida ne ko ma waye wanda ke da haƙin hatta iyaye da suke nan da sauran hukumomi da makwabta duk suna da haƙin da idan suka ga irin wannan abun na faruwa za su taimaka wajen ganin cewa an dakile.
Dama abin da nake so in ziyo kenan saboda yawanci za ku ga akwai gidajen haya wanda ake haɗe gida da yawa da yara da sauran mata suna ganin ana azabtarwa amma kaga kowa ya kawar da ido cewa ba ɗana ba ne su karata ko makota ko makota ba haka.
Akan cewa yanzu zamani ya canza kisa ma ake yi kamar yadda kika bayyana. Wato in za ku lura ai mace wata sa'i in za ta zo gidan miji yakan auri bazawara wata sa'i tana zuwa da agola
kuna ganin mijin yana takura ma agulan ko irin kafugun shi bai
da wuya gaskiya
kuna ganin yana yi bai to amma ita matan ta zo ta samu da a gidan sai ta rinka musguna mai ba mu wani abu daya bane gadan nan shi ake mawa
yana
santa
akwai gado ba ta mata ne ba agole dole ya bi shi
akwai
wannan kotin da shi yake
santa akwai magana abun duniya akwai maganan gado
wallahi wani ba abun duniya wani ba abun
duniya wani ba san ko shi ke gaskiya
kin san mace na santa
kin gane
yanda mace ke san namiji ko da uban da ne ba za ta so shi fe da
dan shi namijin yana san
ba za ta bashi wannan face din ba amma shi namiji sai ya sakan ma mace tayi abin da take so da ƴaƴan wuki
wato saboda ta iya yana kwasan girki
eh yana kwasan girki shi namiji yana sauraron mantuwa ita kuma mace ba za ta kawo agola sai ta kawo agola baki so nan ake kawo mace ta kawo agola gida yafi ƴaƴan masu ƴaƴan gida
yi ko ai shi yana san macen yana san ta ai wannan so abin da zai
wato kenan macen ba sa san mazan ne
yake ai san da yake macen shine zai hana yaga tana musguna mana shi har yayi kokarin ya dakatar da
kuna nufin kara kenan yake mata
karan banza yana kallo ana fitar da dan shi ai ba zai iya magana bane saboda kai ya cikar ta ce sake ni
to ko yanzu a shawarce me kuke ganin ya kamata ai wani hukunci ke kamata in da ku ne aka ba ku wannan daman me kuke ganin ya kamata a dinga irin wayannan matan
ai na daya maza dole sai sun tashi tsaye sun zama kada su zamo a solo biyo
salama salama
yawa kada su zama haka yawa kada su zama talasurai namiji ka tsaya tsayin daka koda ka je neman aure kai ka shedi in kana da yaro uwar gidanka ta mutu ta bar yaro ko ku
rabu
baba za a cuta ƴaƴanka ba kuma ko kana gida ka rinka sa ido kana lura da me ke faruwa a gidanka in ma hakan ne su kuma mata su tsoron Allah su tabbata cewa fa Allah na ganin su abin da suka yi akwai sakamako nan gobe kiyama in ba su ji hakan ba to akwai gaba akwai alƙalai alƙalai nan ma ya kamata a zartar da hukunci in aka kama gashi an cutar da wani yaro ko an cutar da wata yarinya saboda haka a san irin hukuncin da za a yi domin a rinka tona tsakuwa domin a yi tsoro
to maganar gaskiya shine kaman abin da nake tai faɗa baya ga waɗannan waɗanda ya lissafo hatta waɗanda ake tare makwabta kenan ko kuma wanda ake zaman gidan haya tare da su akwai rawar da za su taka ita duk da cewa gaskiya tana da daci ko kuma tana da wuyan fada amma duk da haka sai an daure ka fito ka ga mutum ka fita tsakaninka da Allah ka ga mai cewa abin da yake ko kuma abin da take yi ba daidai bane sannan wani abu da nake so kuma ƙara ganewa wani lokaci ba matan nan muguntan sai tashi ba wai akan ƴaƴan kishin su kade ba hatta dan su da suka haifa wani lokaci suna huce takeici akan shi zai saboda za ka ga mace wai
ko shaye-shaye suke ne
to a to ba mamaki kila wasu kila a samu amma dai zafin zuciya ne kawai da wani irin hukunci na son rai in ba haka ba za a idan uban yaro ya bata miki rai kawai sai kin da ci baban yaro yana zaune kawai ki dada mai duka wai dai saboda shi ya jawo haka ake yi to kin ga wannan duk wani abu ne wanda ya kamata mata akwai bukatun da su gyara bangaren hukunci da kike magana kamata ya gaskiya duk wanda ya ga wata kafa da zai gyara ya shiga gyara kawai wannan
kamar yadda aka ce wata da aka ce a gidan haya ne ita kaman haka da aka kama yaron fa ana dukan da suka ce haba wance maman shi fa ta mata tace ai ba ni na kashe shi ba ni na kake ta ba ta dawo ta zo ta rama sai da baban ya zo ake mayar mai yanda aka yi sai ya ce kuma gashi ya manta daidai inda kabarin yake ai da ya raka ta
kuma ta ci gaba da zama da shi
wannan ai kin gani ai da samun su da
samun ta iya yana jan girki mai
daɗi takeici kenan samun sarari
to ai kamar yadda kai ce yake magana cewa idan shi miji ya je neman aure ya ce mata ina da yaro kaza maman shi bata nan ko kuma maman shi ta rasu da sauran su bai kamata ma a ce ya fara gaya mata wannan kalamai ba saboda in ya fara gaya mata waɗannan maganganun anan ne ma za ta fara tsanan yaron tun farko za ta ce to ina ma da kishiya kenan da zamu zo mu zauna wato ba zaka ga yawwa dan shi kila ma zan je ne ina renan shi da sauran su tun anan zaka ga an fara sa mishi ki an sara mata kiyayya wannan da ko kuma dadin nan tun a waje da sauransu ai ya shiru kawai idan dai yazo kawai ya kasance ya fi karfin gidan shi in yace ayi in yace a bari in yace a dauko in yace a maida to za a samu zaman lafiya a cikin gida amma in dai aka ce za a fara ta wayannan hanyoyin gaskiya to za a fara samun matsala
ma
ta ga dama za ta iya cewa
sa jambaki da powder
a jambaki ta ga dama ma za ta iya cewa na ma fata auren
kuma ban ce haka ma ni abin da nake gani namiji in ya auro in kaman yana da yaya ko ta uwar ta mutu ne ko menene da yana tare da ƴaƴa zai auro ta ni abinda nake gani in ya auro ta ya dan batte karanci hankalinta tsakaninta da ƴaƴan shi ya gani wani namiji shi yake fara shuka tsiya a gidan shi da in ya auro in yana son ƴaƴan sai ya dora matar dokoki kala kala ko menene in kun abun
wanda ma
gyara ne
sai ki nuna da ni fa
sai ki kaza sai to sai ki to sai ki ga shedan ya fara raya mata kiyayya ma yaran nan yaran suka aure ni ko kuma ƴaƴan nan kaza ƴaƴan nan kaza to daga nan ne wani sai ga shedan ya raya mata ai ta kawar da ƴaƴan nan ta ga abin din su
in
ta ga yanda za a yi wa in kuma ya lura ya ga ya ya zauna ya karance su ya ga cewa zaman su ba zai yi ba wallahi duk sawa wada aka ce ba gajiya bane in yana son matar shi zai cike ba zai zama matar shi ba zai rasa ƴan uwan da za su iya rike mishi ƴaƴan shi ba in ya ga in zai iya yiwa
sai ya raba ya matsar da su daga
ya matsar da su eh zai ya
kai saboda soyayya
ki san wani daga wani kuma mugunta ne in ya rabu da mata dan ya kuntata mata sai ya karbo ya
kwato ƴaƴan ta
ba dan ta kasa rike ba ne kuma Allah ma su kanana ne yara kuma Allah mace ba ƴaƴan rukun ƴaƴan ta suna kanana to dan mugunta dan ya rabu da ita dan ya kuntata mata kuma sai ya karbo ɗan sai kama wannan kuma in ya kama wannan shi bai zauna ya karanci ya ga ya zaman nasu zai yi ko ba zai yi ba sai ya zubar da su kawai haka a tsakar gida in ya zubar da su su kuma wannan mata su kuma kisa an ce dangin shedan ne su kuma daga nan zasu ai abin da ke faruwa yanzu gaskiya ne gaskiya yanzu mata ma ina jin yayin shedan ne
to kuma gaskiya idan zaka auri mata ka dinga ta kakan tsanka ta waje hakikanin cewa fa mace na son ka
take
yawa ba kudin ka take so ba wace takan yi haka ne tace ai ba ta son mijin na aikata mu din shi haka ne domin ya ta haushi ya rabu da ni ni na ga wanda ta aikata mu da wallahi yaro ne watan shi uku ta sa wuka ta yanke mishi gaba tace tayi haka ne dan uban shi ya ji haushi ya sake ta saboda ai ta gaya mu mahaifin nashi baban dan kenan ba san shi nake yi ba san shi nake yace tace duk abin da ya biyo baya a gidanka yace fa shi fa yaji ya aure ta ya ajiye a gida kin ga ko ta aikata mishi haka kuma bai yi da ya sanin haka ba wai sai ya je yana cewa tsautsayi ne fa shi zai ci gaba da zaba da ita
wato wannan shine abin da kake yake magana wato samun sarari ni na yadda magana nake magana cewa wai samun idan mace ta samu sarari babu abin da ba za ta yi ba
wato za mu baje kolli
a to sai a baje da sana da nake magana wai ko kulliya wai dauke ai wajibi ne ma mace ma baje kulliya ba ai ba ta cika ba amma shi na miji shine kalubalen ki akan shi
ai ba kulliya
kuma shi kenan kawai saboda kawai dan kana son kulliya sai ka farka kawai
ya inda ta ko har kai ga kashi wai sai cewa yaya ba hakkin
wallahi ba
kulliya bane wannan tashin ci kenan
ai kamar yadda Hawwa ce magana ta ce wata mace shige da fice
ne
saboda me shige da fice za ta je gidan bokaye ko gidan malaman tsubbu da sauransu ta ce ni fa ina so ne a juya min kan wani ko a bada kan wani sai da nai da nan to mafari yanda zaki ga idan an yi abun ko idan abu ya faru mutun ya kasa magana bai kasa cewa rabu
kuna
idan abun ba akwai fa matan da uwar gida ne uwar gida ce ta kora amarya da ƴaƴanta wanda a cikin gida ɗaya suke har sai da aka ibo su shekaru 20 da
ba wani
ba wanda daga mijin har kowa dai wanda ya san su ba wanda ya taba tambayan wai ina wance wa wanda ya tambaye shi ma har da musu ba an musu wadam silbasira
ba ba da maka bai kamata kenan an ba ta aran dama ka ba kamata eh da kadan mata su dauka cewa kaman wai cewa in aka hakan wata gwaninta ne a'a ai wani koma bayan shi maka
amma wannan ba a san da cewa kin kusa ka ma gaba ɗaya ka aika da su lahira ne warai kwatin da ba a san ba amma suke a mace suke to yaya suke
da su da
wannan
da
wai sani
to warai da kuma wai san huce haushi to Allah ya taimake mu ya sa kuma mu gyara halaye marasa kyau da ke cikin ɗabi'un mu malaman mun gode sai mako mai zuwa
ikon Allah kin ji yanda ta kaya
mun gode kwarai malama Binta da ta wakarta Hafsat
na'am
da Allah in tambaye ki wai a tunaninki me kike tunani yake sa mace ta kisa balle na karamin yaro kai
wannan tambaya ce me wahala amma ni a tunani na kuma ba lalle ne in zaman to na yi daidai ba fa ina ganin tsantsar rashin ilimi kishi da yanda dai masu aiko mana da sakonni suka fada da rashin gaskiya da rashin jin tsoron Allah
gaskiya
saboda
ina ga ma kamar shine farko
har shine farko
kamar rashin imani ne dan ai da kwai jahilai da yawa
ba za ba haka ba ko ba dan kishi yake ba safinatu ina za ka yi tunanin maka kashe mutum balle yaro da bai san komai ba ko dabba ma da babu ruwan shi ya za a yi kai tunanin kashe mutum abin da yana faruwa sai dai mu ce Allah ya kyauta amma ni ina da tambaya ta ya za a magance wannan abu
to ai ni sai in ga mama farin abin da ke kawo ire-iren wa'annan ba zai zama haka ne duka ba amma yawanci zaki ga gaskiya laifin daga mai gida ne
Me yasa kika ce haka?
Saboda ni Hafsat na ga gidaje da yawa da idan miji tsaye yake kan gidan shi. Shi abin da nake nufi da tsaye yana lura da duk abubuwan da ke gidan shi. Yana da iko a gidan shi. Gaskiya wani kishin ma ba a yin shi balle har ta kai ga kisa. Matan ma in ta kai ta kare ma hada kai a gida ni na ga abin da wanda ya faru. Da suka ga mijin su in suka ce wannan kishin za su yi su za su wahala. dole suka hada wallahi dole suka hada kansu saboda kuma suka hada kansu sai suka zauna lafiya
kin gani
to amma ka ce gaskiya yana da wahala Allah dai ya sauke
amin amin
bari mu dai shakata da wannan kida gaba da yaran zaman saukin rayuwa kai musulmi zauna kai nazari kai da za a saka ka kabbai mai ya kai ga kake alfahari yau da sabon Allah mai yawa kai da ke a cikin gonar Allah ran da din zai kama ba wahala ga hanyar kama ka kala kala kai ka so yin ka shiga damuwa kuma canza halin mu gaba da yaran dan zaman sauki mutum bace danyen ka kai harke mace babu ko wata rana kun bace kun bari zanabun ku ya da yawa mantuwa ma a yau har tayyawa bujirewa nuna mu yayyawa zanabun ma yau bai misaltuwa ko ina ba su kanci yayyawa yau tunanin Allah ya gushe ga zukatan musulmi ta gushe imanin yau ya da gushe zulubi kullun sai nunkuwa dauki da mutum da muke tai wanda ya buzuna to Allah ya kara kare mana zuciyoyin mu Allah ya kara mana tsoron shi a zuwa azukatan mu
amin amin
to yanzu kai tsaye ta waya muna tare da Sheikh Saifuddin Yakubu Musa Katsina dan jin shin wai mai addinin mu yace ya addinin mu yace ai zaman kishi assalamu alaikum Sheikh
Barka da warhaka Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Barka da shigowa.
Barka da sanunku.
Yawa yawa.
Sanunku.
So Malam Saifuddin musulunci ya musulunci yace aiki shi.
To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Da farko ina maraba da duk masu sauraron mu cikin wannan shirin ya albarka kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin duk abubuwan da aka tattauna da abubuwan da za mu tattauna
nan gaba.
A takaice shi kishi ana yin shi ne a cikin aure. Shi kuma aure addini ne ibada ce. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya umarin da shi kuma sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku ce taba jin labarin waɗansu matasa su uku da ɗaya daga cikinsu ya ce saboda tsananin ibada yace shi ba zai kara yin bacci ba sallah zai ta yi ta dare wani yace shi ba zai kara shan ruwa ba azumi kawai sai wani kuma yace ba zai aure ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin shi ya nuna cewa wannan kuskure ne ya faɗi cewa kuma yin waɗannan abubuwan ko yin auren sunna shi ne sannan wanda ya guji ko kuma ya kiyamace sunna shi ba tare da shi kenan aure sunna ne musulunci ya halatta ma mutum namiji ya auri sama da mata daya aya ce ta zo da wannan karara banki kuma babalakum min al-nisa'i masna wa thulatha wa ruba kenan yin aure addini ne kuma ibada ce wadda ya kamata a ce duk wanda ke da alaka da shi da mijin da matan gabaki daya ta zama wata hanya da za ta isar da su zuwa ga rahmar Allah to abin takeici ne a ce kuma wannan ibada ita take yin sanadiyar halakar waɗansu mutane saboda dalilai daban-daban wasu zaki ga cewa saboda jahilci wasu saboda rashin tausayi wasu saboda rashin imani addinin musulunci ya tsara irin yadda ya kamata a ce mata sun zauna da mijinsu ko kuma tsakankanin su kishi wani abu ne wanda ɗabi'a ce Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta a jikin mata har da mazan ma gaba gida shi yasa zaki samu cewa har da matan annabawa an same su da kishi wasu abubuwa da ke nuna kishi amma ba kishi wanda yake ya wuce iyakoki na shari'a ba matar annabi ibrahim sara ta nuna kishi lokacin da annabi ibrahim ya samu haihuwa da baiwar da ta bashi hajar ya samu haihuwa da ita abin ya dame ta ta nuna kishi sosai wannan ne matar da yadda sai Allah subhanahu wataala ya umurci annabi ibrahim da ya dauko ita wannan hajar ya kawo ta tare da dinta isma'il ya aje ta a wurin da makka yake yanzu kenan kishi shi ne sanadiyar abin da ya samar da garin Makka duk da girman garin Makka da sauransu to amma kun ga ita Sara bata yi wani abu wanda yake ya keta iyakoki ba, bata yi wani abu wanda yake ta cutar da shi mijin nata ko kuma ita matar kishiyar ta din ko kuma dan kishiyar ba. Waɗannan abubuwa ne waɗanda bai kamata a ce ana samun su a cikin al'ummar musulmi ba. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abubuwan da ke nuna kishi, hatta Aisha radiyallahu anha wadda ita ce kusan zaka ce kan gaba a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Khadija radiyallahu anha, ta yi abubuwa da yawa din da ke nuna kishi a lokaci ɗaya. Kuma yadda abubuwan suka faru sun nuna yadda ake mu'amala, yadda ya kamata ita mace ta yi mu'amala da kishin da kuma yadda ya kamata shi mijin ya yi mu'amala da kishin matar shi. Watakila lokaci ba zai ba mu dama mu warware waɗannan abubuwan su, amma abinda nake so in nuna shi ne idan ana so a yi maganin irin waɗannan abubuwan kamata a yi maganin tushen irin waɗannan abubuwa. Abin takaici ne ki ji labarin cewa wata kishiya wai saboda tsabar tsananin kishi ta kashe ɗan kishiyarta, wannan jahilci ne da rashin imani.
Gaskiya
idan har mahaifiyarta ta yi miki laifi kasancewar ita kishi yake shi ne yayin yaron,
to malam Saifuddin, wasu ma iyayen nasu ma sun mutu a
yi kai har da kuma cin amana.
Na'am, wasu ma iyayen ba su gida ko sun mutu ko kuma ma ba su ma yi kishin da su ba ma.
Shi ne abin da nake so in nuna, kin ga ina yin cin amana ne. Mijin amince mata yayi ko kuma wata za ki ga kila ma kishiyarta ta kafin ta bar duniya ko ta kafin ta bar gidan damka mata ɗan tayi a matsayin amana cewa ki taimaka ki rike musu, kuma ko ba ta faɗi ba ko mijin ma bai faɗi ba, wannan amana ce. Amana ce kamata a ce kin kishiya ta kula da ɗan mijinta fiye da yadda take kula kila da ɗan cikinta. Wannan amana ce wanda Allah subhanahu wataala zai tambaye ta a kan shi. Kuma subhanallah, zai ga cewa kamata ya mace ta yi tunanin cewa ita ma fa abin da ya samu uwar wannan yaron zai iya samu, ita ma zai iya samu. Ya za ta ji a ce irin wannan ya same ta, kuma ƴaƴanta faɗa hannun wata mata wadda ita ma matsiyar amana ce da muzguna ma wayan ƴaƴanta cutar da su har kisa fa ana yi. Kisa a kashe yaro a kan cewa ana kishi da mahaifiyar shi. Kasan mutum wanda yake ma ba misali ba amana aka sa shi a hannunka ba, ya yake bari a cikin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama abin da za a fara hukunci akan shi shine jini, jina ne na mutane da aka zubar. Yace wanda aka kashe zai zo yana rike da wanda ya kashe shi, zai kawo shi gaban Allah subhanahu wataala yace ya Allah ka tambayi wannan mene ne ya kashe ni. Wannan yaro da wannan mata ta kashe shi idan ya zo da ita gaban Allah ya yi mata wannan tambaya, za su iya ba da amsa? Ba ta iya ba da amsa ba.
To
kisa laifi ne wanda yake
tsaya cikin mana Saifuddin Hafsatun Daza take tambaya take
ya dauko mallan ya dauko bayani ne, bana so in katse shi amma tunda yanzu na samu sarari mallan ina tambaya ta shine mazan da suka gano cewa ai kai wannan mata ta ce amma ta dauko hanyar bata ta kan cewa tana musgunawa yara da yawa, akwai mazan da suke ganin alamu ko kuma suke ganin tattakin haka ka iya faruwa, me ya kamata su yi a musulunci?
To a musulunci abin da ya kamata su dauki mataki idan ya ga cewa abin a farko-farkon shi yake yi ya hada da wa'azi da nasiha da tuna mata lahira cewa wannan rayuwar ba da wawan muka zo yi ba, da ita mahaifiyar wannan yaron ta mutu, da ni da ke da yaron gabaki ɗaya za mu tattaru a gaban Allah. Ki ji tsoron Allah, ki rike shi amana. In ya ga kuma cewa misali ba ta jin irin wannan abin ya wuce iyaka, ita ya ɗauki matakin watakila raba ta da yaron, ya nemi ina zai kai yaron misali a rike mishi, ba
wannan ma zai zama mata abun kunya,
saboda wannan shi ma wajibi ne a san shi, watakila wurin mahaifiyar shi, watakila wurin ƴar uwar shi ko wani abu makamancin haka. Amma bai kamata ya tsaya zuba ido yana ganin cewa za a cutar da yaron da Allah subhanahu wataala ya sa shi amana a hannun shi, ba bai ɗauki wani mataki ba. Akwai matakai da yawa da za a iya ɗauka, wannan ɗaya ne daga ciki ko kuma biyu muka lissafo.
To mallam, shin ɗa ya fi mata ne a musulunce da ita da za a ce shi a ɗauke ɗan daga gaban mahaifinsa ko daga gidansa a kai shi wani waje ya taso? Shin me yasa ba za a ina jinka?
In ya ga cewa misali ai mutum zai duba ne, misali abin da zaki duba tana yi wakila ita ma ta haihu, ta haifi yara da yawa kila a gidan, ita ma in ka abin nan ɗinta shi in ka bar shi yaro ɗaya kila ka cutar wata kila kuma za ka iya maganin abin a hankali a hankali amma kuma ita ka ɗauke su ita ma ka cutar da yanta wanda suwa ba su san sauka ba. Ana iya kaiwa matsayin da misali in mutum ya ga cewa ɗauke yaron ya kai shi wani wuri ai ba ya rabu da shi bane ba gaba ɗaya.
Mala sai fidin lokaci ba zai lokaci yayi mana halin nashi
yadda yake tunani ba zai gyara abun ba sai doki matakin da kilo bai kai wannan ba.
To mun gode kwarai mala sai fidin lokaci ba zai bamu ba mun gode kwarai. Hai to duka anan muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniya mu na yau ni Safina Tsada ke so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a huta lafiya.